hatta fa ta Allah ta'ala wanda ya kaddasa haduwar mu cikin wannan masallaci na Sheikh Talhat As-Salafi Allah ya masa rahama ba haɗu a wannan yammaci yammacin wato asabar goma ga watan Jumadal Akhira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1440 da wanda ya zo daidai da daren 16 kenan ga watan February shekara ta 2019 miladiya kamar yadda malam ya gabatar mawdu'in da za a yi wa'azi a kai hukuncin yin zaɓe a musulunci da kuma amfanin da ake samu in an yi zaɓe a yau wato kenan abubuwa ne guda biyu me hukuncin yin zaɓe a musulunci sannan wani irin gajiya za a iya ci bayan an yi zaɓe din ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ce wannan zama zai kunshi gaba ne guda uku gaba na farko dalilin da yasa aka dauki wannan mawdu'in a matsayin kan darasin da za a yi wa'azi akai wato abinda ake kira asbabu ikhtiyaril mawdu' dalilin da yasa aka zabi wannan mawdu'in a matsayin mawdu'in da za a tattauna akai cikin wannan dare abu na biyu kuma hukuncin yin zabe din kai tsaye abu na uku irin alfanu da muke samu bayan an yi zabe musamman in an yi zaben da ya kamata dalilan da yasa aka zabi wannan mawdu'i a takaice guda biyar ne abu na farko mummunan fahimta da wasu daga cikin ƴan uwanmu musulmai suke da ita game da abin da ya shafi matsayin zabe a musulunci yana yaduwa a da yawa daga cikin jihohin Najeriya musamman a 'yan waɗannan kwanakin cewa zaɓe ma haramun ne bal akwai waɗanda suke cewa ma kafirci ne domin tsari ne na demokrasi tsari wato tsari ne na demokradiyya ba tsari ne na musulunci ba da haka ka je ka ɗauki voter card ɗinka ma ka yi zaɓe ka yi kafirci waɗanda suke sauƙaƙawa su ne suke cewa ka yi haram waɗannan fahimta akwai ta da dama daga cikin ɗaliban ilimi musamman ko matasa abu na biyu farfaganda da ta yaɗu daga wasu 'yan siyasa kan cewa addinin musulunci da malamansa ba su da ta cewa akan abin da ya shafi siyasa da haka in malami ya ce a abin da ya shafi siyasa ya yi shishige ya shigo wani fage wanda ba nashi ba ya yi magana kan abin da bai san shi ba wannan farfagandan ya yaɗu da yawa waɗanda suke ganin in malami a kan mumbari ko a kujera irin wannan ya yi magana kan siyasa to ya tsallake maka'i da rawa ya yi shishige wannan shi ma mummunan fahimta ce dan al'amarin ba haka yake ba kamar yadda za mu fahimta a cikin watan nan lacca insha Allah subhanahu wa ta'ala shi malami kamar yadda muka sani magaji annabin Allah ne malamai magaja annabawa ba gaji da ya inganta ba to shi ko annabi ya zo ne bayanin duniya da lahira ko bayanin lahira kawai duniya da lahira to ashe magajin shi shi ma san mankal zai bayanin duniya ne yayi na lahira irin wanda ya tada yana ɗauke ne da abubuwa guda biyu bayanin duniya da bayanin lahira to wannan muguwar fahimtar da ta yi ƙarfi a wajen da yawa daga cikin 'yan siyasa ya kamata a ce malamai a sanya muhadarori irin wannan a faɗakar da al'umma kan cewa musulunci na da dakhal cikin duk abin da ya shafi rayuwa yana da dakhal cikin duk abin da ya shafi lahira da yawa daga cikin wasu 'yan siyasa musamman a wuraren da suka ga cewa ba su da magoya baya da yawa to sukan ɗauki ɗayan waɗannan fahimtocin guda biyu ko da su zugo wani ɗalibin ilimi ya ɗauki waɗansu fatowi murɗaɗɗu ya rika yaɗa su kan cewa haramun ne ma a yi zaɓen sai ya sanya matan aure daliban ilimi da sauran matasa ya kyamatar da su game da kefa alkuwa to qura'a din domin lokacin da aka ce haramun ne shirka ne sai jena kyaman abun to wannan ya kamata a ce ayi wa'azi akai abu na uku kusantowar zabe domin a yau muna jajibari ne gobe ne za a yi zabe insha Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma musulmi bai halatta ba ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a ciki to wannan ko irin wannan taruwan na daga cikin hanyoyin da za a wayar da kai ya zan tsaye dai ku an san hukuncin Allah game da zabe abu na hudu kokarin daga matsayin daliban ilimi wato mustawa na daliban ilimi a daga shi sama saboda wallahi Allah a irin wannan mawdu'in a dan ji wadansu gabbai wanda ɗan uwa na daliban ilimi suna buƙatar haskakawa game da shi wato qabdu rafi mustawa talabi ilimi idan a daga matsayin daliban ilimi a ilmance abu na ƙarshe sauke nauyi daga masu da'awa masu da'awa Allah ta'ala ya yi alƙawari da su za su yi wa mutane bayani ga duk abin da ya taso ba za su koye ba ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه duk abin da ya taso za a fito a yawan mutane bayani ba tare da an boye ba suka ce afdalul a'mali amalul hali duk abin da ake tunkara to yanzu to za a tara mutane a yi musu bayanin shi a sharhance Allah ta'ala ya dace da in an ce zabe a larabci ana kiran shi al-intikhab al-intikhab kalma ce da ke nufin al-ikhtiyar wal intiqa zaɓin abu da darzowa mun gane ko amma a shar'ance kuwa malamai da suke tattaunawa dangane da abin da ya shafi shari'a wato harkokin zaɓe na yau da gobe istilahin zaɓe kenan sun kawo ta'arifai daban-daban ta'arifi kala-kala amma ta'arifin da babban malami Ba'd bin Salih bin Abdulaziz al-Ajlan ya zaba a cikin littafinsa al-intikhabat wa ahkamu al-fiqh al-islami yace in an ce zabe tariqatun yahtaruha ko yahtaru fi al-muwatinuna aw ba'dhum man yarduna wa yatawassalu min khilaliha li tahdid al-mustahiqa lil-wilayati aw al-muhimma al-muntaqab fiha wa wata hanya ce da ɗan ƙasa kan ɗauka su bita don fitar da wanda zai shugabance su mai hukuncin zaɓe a musulunci malamai na wannan zamanin sun kasu kashi biyu dangane da abin da ya shafi hukuncin zaɓe tsakanin waɗanda suke cewa ya halatta ‘yan ƙasan da ake yin zaɓe a ƙasansu su fita su yi zaɓe a koma wani irin mataki ne waɗanda suke kan wannan fahimtar su suka fi yawa kaɗan daga cikin irin waɗannan malaman akwai al-Sheikh al-Fadil Abdulaziz bin Abdullah ibn Baz wannan malami ne shahararre shine shugaban bada fatawa a zamaninsa na duniya malami na biyu al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Wassunna ibn Nuh muhaddis al-Diyani Shamiyya Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya jafarta masa shima akan wannan yake malami na uku al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shima akan wannan fatawar yake مكرن للتعب التنوير الظلمات لكشف مفاسد وشبهات الانتخابات للتعب محمد بن عبد الله الإمام شافي نتعليم فيه دعا مصندتا شكي وانا نمع لمايدة وانا نسيه جنبا ليه في بني كجيكا جنب وكجنب ولك القراءة أخوي الشيخ عبد المحسن الأباد أولاك على ما رسالة دي ربو جادا غني جزائي سونا ما رسالة الانتخاب وتوزائي a cikin ya ce ba laifi bane musulmai su rika yin zabe da Sheikh Muhammad Rashid Rida a cikin tafsirin sa tafsirul manar mujallal na kudi shafi na 203 da Sheikh Yusuf Al-Qardawi a cikin tafsirin sa min fiqh ad-dawla shafi na 138 da Sheikh Abubakar Juni a da yawa daga cikin nasihohin shi kafin ya rasu ya zaburar da 'yan ƙasar nan akan cewa a rika yin zaɓe akwai ma wata magana da yake da ita shahariya wacce take fito da muhimmancin zaɓe da siyasa sannan haka a Sheikh Abdul Karim Zaidan shi ma a cikin littafin shi Ad-Dimokuraɗiyya wa Musharakatul Muslimi fil Intikhabat a shafi na 61 shi ma an nuna ba laifi bane ba a yi zaɓe waɗannan malaman
dukkan su sun yi fatawa da cewa halal ne dal wasu daga cikin su ma zafirarwa suke suka tsoratar dangane da shanta cewa da kin zuwa ayi zabe da waɗannan malaman a gefe guda kuma akwai waɗanda suke cewa haramun ne ayi zaben wasu sun zurfafa ma sun ce kafirci ne da shirka kaɗan daga cikin irin waɗannan malaman fitattu cikin su akwai Ash-Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan wannan malami ne shahararre yana nan a zaune a garin Riyadh a Saudi Arabia malami ne shi ma na duk duniya domin memba ne a Rabitul Alamin Islami Council of Ulama na duk duniya ga baki daya ya faɗi cewa haram ne a yi zaɓe da irin wannan nau'i da muke yi a Lijjaku wato a Safifatul Jazira a wata jarida ta ruwaito maganarsa dangane da zaɓe akwai Ash-Sheikh Abdulrahman Al-Barrak wannan asalinsa mutumin Sudan ne amma yanzu yana Saudi Arabia yana da kujera a makara wato a masallacin harami na Makka daga babban malami ne ya rubuta littafin Mawqi'ul Muslimi 'ala al-Internet a cikin wannan littafin nasa ya ce haramun ne musulmi yayi zabe irin wannan da ake yi akwai Muhammad Abdullah al-Imam shi wannan rubuta littafi mujallabi daya Tanwirul Zulumat bi kashf mafasid wa subuhat al-intikhabat a shafi na 55 nan ne ya fi tsanantawa ya nuna kafirci ne shirka ne a samu wani musulmi ya je ya yi zaɓe to haka malamai sun kasu biyu to wani magana ne ratibi cikin waɗannan maganganu ɗin domin walaysa kullu khilafin ja'a muktabiha illa khilafun lahu wajhun min an-nazar zaton da ya fi inganci shine zancen da ya ce halal ne bal mustahabbi bal yana iya zama wajibi a wani lokaci musulmi ya je ya zaɓi ɗaya daga cikin ɗan takara wannan zaton shi ya fi inganci Fahd bin Salih bin Abdul Aziz al-Adlan ya rinjayar da wannan ra'ayin a cikin littafinsa al-intikhabat wa ahkamu hadhihi al-fiqh al-islami a shafi na 73 yace wannan zancen shi ya fi inganci har ma yi wata magana ga ta zan karanto ta yake annal shari'ata lam tuhaddid tariqatan mu'ayyanatan li wusul al imam lil imamati wa innama al muqtabar huwa ridha an nas fa ay tariqatin tabaha an nas fa hiya ja'izatun ma lam tukhalif hukman shar'iyyan walladhi yata'ammadu fi wilayat al khulafa' ar rashidin يجد أن كل خليفة تولى بطريقة مغايرة لبقية الخلفاء يجي شيء واشراء المسلمين أركككا بس عائدا شيء واتو بس إياكا شيء واتو هنيا تايا تايا تشي دولة إن ذا أبي يا إمتى تدشوا غبابا شريعة بس وانا أيشم با أبين ذا كوي أكي أكي نولاد شيء شيني يزم شو غبان ذا أتا جماعة سنير ددشي kowace hanya jama'a suka yarda su bi don su fitar da shugaba to ya halatta su bi waccan hanya in dai hanyar ba ta saba ma hukuncin Allah da na annabinsa ba mutumin da yake yin tunani dangane da hanyoyin da al-khulafa'ul arba'a al-khulafa'ur rashidun kowannen su ya har wato aka bi har ya hau shugabanci zai ga kowace hanya ta saba wa na ɗan uwarta misali Abubakar ya hau khalifanci ne da zaɓin mutanen Saqifa ahlus Saqifa mutane waɗanda ake kira ahlul hilli wal aqd zarata wanda suka ɗauri tsar masauran hankali da ilimi su suka zaɓi Abubakar har ya zanto shugaba daidai lokacin da Umar shi kuma shi Abubakar ɗin ne ya ce in na rasu jama'a ku sanya Umar ya zanto khalifa na sai ya zanto shi Abubakar ne ya yi wasiya cewa ya sanya Umar tun ma kafin Abubakar ya rasu daidai lokacin da Usman bin Affan shi Umar ne bayan Abu Lu'lu'a al-Majusi ya soke shi da wuka shine ya kada kwamiti na mutane goma yace a cikin su su fitar da mutum daya ya zanto shugaba a daidai lokacin da Ali bin Abi Talib shi kuma zuwa masallaci yayi bayan Usman bin Affan an kashe shi sai ya zo masallaci ya ce ba zai yarda ya zama shugaban musulmai ba sai kwai da kwarkwatan musulmai kowa babba da yaro maza da mata sai sun masa mubaya'a da haka sai da ya zo masallaci kowa ya nuna cewa ya yarda da Ali bin Abi Talib sannan ya zayyata ya zanto cikakken shugaba makaranta littafin fadailus sahaba littafin al-imam ibnu wato ahmad bin hanbal mujallal nabi shafi na 573 dan maga yayin yadda kowannen su ya wa khalifanci da littafin turuqul intikhab turuqul intikhab al-khulafa'ir rashidin na al-adisi shafi na 474 zuwa 475 kenan wannan ya zan dalili akan cewa maganan allama bin Baz da na Usaymin da na Malam Albani da na sauran malaman da muka faɗa kan cewa ya halatta aje ai zabe shine zance mafi inganci abu na biyu cikin dalile akan cewa aje ai zabe abinda ake kira al-bara'atul asaliya asali duk abinda ba addini ne ba sallah ba addini bane ba kai tsaye abinda za a ce an yi a samu lada to asalin wannan abu halal ne duk abinda zai shafi al'adar mutane to ana kidan ya ce a matsayin halal الأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارعي داك براءة أصلي نعنون الشيء واضع إيه على النين واني يدعى وان شيء واضع إيه حرام النين شيني ذا أشي يكاو دليلي أبنوكو أبو بوادة تكر قفاروة أزامنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن نسكي دعا لك أجل رأي متعليد نيمان ذاقنسو ثم تنا إشارة أكن شيء واضع annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yadda da cewa aba mutane zabi misali abin da ya faru a bai'atul nuqaba mutanen madina sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce mun maka alƙawarin zamu baka kariya irin yadda muke ba ɗayanmu da iyayenmu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ku fito da mutum 12 cikin ku su mutum 12 din nan su za su zanto wakilanku haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace musu sai yace ku je cikin ku wadanda al'umman ku na al-ansar mutanen madina suka yarda da su kaman aje ai zabe a nemi yardan mutane jama'a da kansu su zabo mutum 12 sune za su zanto wakilai hadisi yace sai sahabbai suka zabo mutum 12 aka dauki mutum ta cikin al-khazraj mutum uku cikin wato mutum tara cikin ainihin al-khadraj mutum uku kuma cikin al-aws annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da su antum ala qaumikum bima fihim kufala kune wakilan al-ummanku al-imam ahmad bin hanbal ya tada wannan hadisin cikin mujalladi na uku shafi 461 da al-imam ibn abi shayba cikin littafin al-musannaf mujalladi na bakwai shafi 443 al-imam al-hakim ma ya rawaito hadisin kuma ya ce hadisin ya inganta akwai hadisul urafa wani hadisi ne ya tare da cewa hadisul urafa haka malamai ke kiran shi hawadin wasu kafirai ne da ma'aikin Allah ya yaka sai aka kama matayensu a matsayin kamammun yaƙi aka kuma karɓi dukiyarsu a matsayin ganima sai suka zo suka yi nadama gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka nemi ma'aikin Allah ya ba su dukiyarsu kuma ya ba su matan da aka kama a matsayin kamammun yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce musu to ku zaɓi ɗaya ko dai ku zaɓi dukiyar a mayar muku ko ku zaɓi mata a mayar muku sai suka zaɓi matansu to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ganin cewa an riga an raba matan a matsayin kamammun yaki a matsayin bayi shi ma'aikin Allah ya tara sahabbai yace to zamu nemi yardan kowa sai ya yarda wanda in kun yarda ma ba fi yawancin ku sun yarda da cewa a mayar musu da matan su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na yi alƙawari zan mayar musu in kenan ba ku yarda ba to shikenan duk wanda muka karɓi bai wanda aka riga aka bashi to annabi yace sai mun biya shi sahabbai waɗansu daga cikin su suka ce ai mun yarda ma'aikin Allah annabi yace a'a sai na ji ra'ayin kowa wannan ya nuna ashe tun ma'aikin Allah aka mayar da abu ga al'umma a ce su zaba su faɗi ra'ayinsu wannan kaman ishara ce na da kama da zabe a wani wuri kuma wannan hadisin bukhari ya rawaito shi nan ba hadisi 2307 ashabba bin salih al-atlan yace wa wata kuddalalati minhu gaban da za a yi hujja da shi cikin wannan hadisin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam raja'a ila al-urafa'i ma'aikin Allah ya koma zuwa ga shugabannin waɗannan jama'a li ya'rifu ara'an nas dan su binciko mashara'ayoyin mutane wa hadha kal intikhab al mu'asir tir rutu'i ila nafi li yuklama ra'yuhum wa ma yaqtarun wannan yayi kama da zabe a ji ra'ayin mutane a ji meye mutane suka zaba abu na biyu wanda zai nuna maka cewa zabe halal ne shine abubuwa da suka rika faruwa a lokacin al-khulafa'ul arba'a misali Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda a lokacin da Umar radiyallahu anhu ya ayyana mutum goma yace duk wanda ya zama khalifa cikin su ya cancanta to sai suka zauna gabaki ɗayan su sai suka ce su mayar da al'amuran su zuwa ga mutane uku sai wannan ya danye ya bar mu wannan wanda ya danye ya bar mu wannan har dai a ƙarshe har dai a ƙarshe har a ƙarshe ya zanto sura mutane wato sura mutum uku mun gane ko a ƙarshe ya zanto sura mutum nawa sura mutane uku to mutum uku da Abdurrahman dan Auf da Ali ibn Abi Talib da kuma wannan takardar tana ne wannan Abdurrahman bin Auf da Ali ibn Abi Talib da Usman bin Affan Abdurrahman dan Auf sai yace da su mutum wato ɗayan mu ya janye in ya janye ya wanda ya janye to shi za a bashi dama ya nominate ɗaya ya ayyana ɗaya daga cikin mu to sai aka ba Abdurrahman dan Auf sai suka ce to kai ka janye sai ya janye sai zan ce yanzu shi yake da ikon nuna ɗaya daga cikin su ya ce shine shugaba to alhamdulillah bayan ya samu wannan dama sai ya rika bi gidaje gidaje na sahabbai ɗaya bayan ɗaya yana jin ra'ayinsu wanda shi da ya kwana uku yana haka wanda wannan yana nuna ashe ana jin ra'ayin mutane kuma wannan yana cikin sahih bukhari umar bin al-khattab a wani hadisi cikin sahih bukhari ya ce man baya a rajulan min ghairi maswaratin min al-muslimina fala yutaba huwa wallan ladhi taba'ahu duk mutumin da ya zaba wani shugaba su a tsararin su ba a ji ra'ayoyin jama'a ba to ba za a yi musu da'a ba ba za a yi ma wanda aka zaba din da'a ba yana cikin bukhari nan ba hadisi na 6830 daidai waɗannan dalilai jama'an musulmi kaɗan ne daga cikin dalilan da malamai suka tara a littattafan su akan cewa halal ne a fita a yi zaɓe bal a wani lokaci mustahabi ne bal a wani lokaci ma wajibi ne da aka karmu ya rudu da irin rudu da ake kawowa na cewa haramun ne ko shirka ne a yi zaɓe babu shakka ana so a fita a yi zaɓe don wasu malaman ma na musulunci sun ce ai zaɓe nau'i ne na shaida shaida kuma in an nemi ka bada lallai wajibi ne ka je ka bada wannan shaida ka bada alqur'ani da hadisi duk sun nuna haka Allah ta'ala ce wala ya'bu shuhada'u idza matu shaidu an kira su bada shaida kar su ce ba za su ci ba malaman usuli suna cewa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba zai afko ba sai da shi shi ma yakan zanto wajibi ba za a samu shugabanci ba nagari dole sai an yi zabe to kenan ta iya yiwuwa zaɓen ba ya zanto wajibi alwasailu laha ahkamul maqasid in ji malamin usulu babu shakka jama'an musulmi ana zafirar da mu kar wani ya zauna a gida ya ce ba zai je ya zaɓe ba kuma kai ya ruɗu da ruɗun ƙwaƙwalwa na waɗanda suke kawo shubha a kan cewa zaɓen haramun ne kuma zaɓen kafirci ne Allah ya tsare gaba ta bi ta wannan zama maslahohin da ke ƙunshe da yin zaɓe alfanu ko gajiya da ke kunshe da in mun fita mun yi wato mun fita kwai da kwarkwata muka je muka zaɓi wanda ya dace a ce mun zaɓa wani irin alfanu ake sa ran ya dawo zuwa ga al'umma abu na daya babban malami a ce Muhammad Rafat Abdul Wakaf ya faɗa a cikin littafin sa al-anzimatu siyasiyya a wannan littafin yake faɗin irin alfanu da gajiya da ake ci in an yi zaɓe a shafi na 276 ya ce annal musharakata fil intikhab yab'athu fil fard ruha al ihtimam bil wabal a fita a je a yi zaɓe to yana sa ya su ɗan ƙasa da shi wanda aka zaɓa yana ƙara masa kishin ƙasa da himmatuwa kan abin da ya shafi maslahar ƙasa wa bishu'un al amma la da al'amuran gabaki ɗayan mutane wa yanmi fihi ruha al wataniyya sannan kuma yana aika ruhul wataniyya in an ce ruhul wataniyya wato kishin kasa a cikin zuciyar mutane kishin kasa a fita aje ai zabe kan sa mutun yaje na kishin kasan shi kanshi wanda aka zaba da su ma wanda suka yi zabe din muna da misali kan wannan malamai suna cewa amsalul masal misalul waqi misalin da yake kowane misali dacewa shine ka buga misali da wani abin da ake ciki karanti haliyan ana cikin sa to irin wannan misalin ya buka zo kana buga misali da wani zamani can da ya riga ya wuce a dada can daga cikin misalai kan wannan a soso dan fiftin a kasan nan ban tsammanin an taba kasan nan a wata jamhuriya ta taba fitowa tai zabe ba shi rai bakin fama irin wanda aka yi a 2015 ba ba ma tsammanin an yi haka wannan ya sa su ƴan kasan suna wa shugabannin da suka zaba ujeji da yawa zaka zo ka cimma amun barori ana wa shugabannin nan addu'a a kasuwanni da sauransu saboda irin yadda suka fita suka zabe su sai suna jin kishin su suna jin kishin kasan sannan su ma shugabannin da aka zaba wasu daga cikin su suna iya bakin yi wajen ganin cewa sun yi ranko na alkhairi kan abin da su ƴan kasan suka yi musu misali jama'a mun dauki misali nake so na buga mana kawai don kokarin kusanto da ma'ana ka dauki abin da ya shafi titina a nan arewa fitin da muka yi muka yi zabe muka wahala ya sanya za mu ci gajiya ko muna cin gajiyar waɗansu da yawa daga cikin aikace-aikace da gwamnatin tarayya ta yi misali abin da ya shafi hanyoyi akwai hanya daga Abuja har zuwa Kano wanda kowa zai je Kaduna yana ganin wannan aikin da ake yi wanda an ware biliyan 155 biliyan 155 don yin wannan aiki daga Abuja zuwa Kano akwai aiki daga Sokoto zuwa nan Zaria akwai daga Kano zuwa Maiduguri akwai daga Ilori zuwa Jaba akwai daga Gombe zuwa Numan daga Numan din zuwa Yola duk akwai waɗannan hanyoyi duk mai yawo ko mai karatu mai bincike mai sanin halin da ake ciki a ƙasa ya tabbatar da cewa waɗannan ayyuka suna nan a ƙasa ana yin su gabaki ɗaya under process duk ana nan ana yin su under progress ana yin su sannan akwai hanya daga Ibadan zuwa Lagos duk da wannan hanya ba arewa take ba amma yan arewa su ne suke cin gajiyar ta dan an yi calculation an yi kididdiga an yi analysis mu yan arewa mun muka fi yawan triloli da manyan motoci wannan babu shakka ba an da muka yi ne ya haifu har ake cin gajiyar wannan a yanzu a shekaran jiya nake gani dan gurke ya kaddamar da yin aikin hanya tun daga Kaduna zuwa Binnin Gwari daga Binnin Gwari zuwa Kuntuwa dan gurke ne zai yi wannan aikin amma wani tsari aka yi gwamnatin tarayya sai ta sassauta masa tax wato abinda ake kira da larabci abdariba duk wani babban ɗan kasuwa da ƙananan ma akwai tax na ƙasa da yake biya to sai gwamnatin tarayya ta sauke mashi wani bangare in zai biya kaso 100 sai a ce to ya biya kaso 60 ko ya biya kaso 50 ragowar ya je ya yi aikin ƙasa ma'ana ya je wani aiki da ya shafi ƙasa da wannan ainihin ragowa ɗin to gwamnatin ƙasar nan sai ce wannan maimakon a karbi kuɗin a cinye ma ba a yi wani abu ba sai aka ce kuɗin ma kai ya shiga asusun gwamnati directly je kai wa ƙasan aiki da wannan kuɗin bai ma shiga asusun gwamnati ba har ma Dangote ya ba da biliyan 5 a matsayin somantaɗi na fara yin wannan aiki kaga wannan na daga cikin gajiya ko alfanu da al'umma suka ci ko za su ci akan abin da ya shafi zaɓe sannan akwai railway wato titin jirgi da aka yi abinda ake kira sakkatul hadidiyya a larabci railway hanya ta jirgi kowa na bi wannan an riga an gama daga Kaduna zuwa Abuja daga Abuja zuwa Kaduna kana iya zuwa a jirgin ƙasa ko baka iya zuwa kana iya zuwa sakamakon zaɓenmu ne na 2015 aka samu wannan aikin babu shakka sannan akwai international link international link wato filin sauka a tsiranin alami filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa wannan an riga an kammala shi a Abuja sannan ma akwai national link wato a tsiranin dauli filin sauka da tashin jirage na ƙasa shi ma wannan an kammala shi a Abuja sakamakon zaɓe ne da aka yi na 2015 aka yi abin da ya kamata sannan akwai ba report ba report wanda duk wanda yake kallon kafafan watsa labarai jiyar ga ganin wannan aikin ana yada shi duk ɗan jaridu suna rada masa suna ba report wato wajen hada-hadan jiragen ruwa wanda an zo da shi har nan Neja an kammala wannan aikin har ma an gabatar da shi an kaddamar da wannan aikin ana cin gajiyar sa wannan sakamakon zabe ne alfanu ne na zaben 2015 da aka yi shine jama'a suke fara nasawa dan yadda aka fita aka yi in ka dawo kan abin da ya tafi hutan nan tarki akwai Mambila Hydropower Plant Mambila Hydropower Plant wanda yake kusan shekara 30 da wani abu kusan 37 domin tun 1982 aka fara wannan aikin aka yi watsi da aikin ba a ƙara kula shi ba sai da al'umma suka fita suka yi zaben 2015 a lokacin shine yanzu aka dawo an bada sama da 50% na kudin kammala wannan aikin wanda yake abin da ya shafi wato hutan nan tarki ne amma ta ruwa sannan akwai wato Guraro Hydro Power Plant wanda shi a nan jihar Kaduna ne ma Guraro dan aikin ruwa ne a wajen Kagarko shi ma an aiwatar da shi gwamnatin tarayya take yi sakamakon zaben 2015 in ka zo a gurguje akan abin da ya shafi oyel samar da abin da ya shafi man fetur a Bauchi na tabbatar da cewa duk masu kula da abin da ke faruwa yau da gobe a ƙasa to sun san tabbatar ana haƙo man fetur a Bauchi ana haƙowa a Gombe ana haƙowa a Sokoto duk wannan gabaki dai in progress ana nan ana yi sakamakon zabenmu ne na 2015 sannan ga abin da ya shafi refinery na Katsina shi ma ana nan ana yi sakamakon wannan zaben ne manoma ɗan uwanmu masu sana'a ta noma sun san abin da ake kira refund wannan refund ɗin kalmar refund ɗin ma bai rika yawo ba a duniya sai kwanan nan sai a kwanan nan sakamakon zaben 2015 an san refund an san biliyan 36 aka ware 36 biliyan aka ware aka ba manoma don abin da ya shafi wato bunƙasa harkar noma akwai Anko Borrowers wanda yake an raba janaratoci an raba duk manomi matukar manomi ne sama da manoma miliyan 4 suka amfana da wannan so kaga mutane da yawa sun ci gajiya aka sauƙaƙa taki dukkaninmu nan mu da muke noma mun sai taki 10,000 wallahi al'azim duk manomi ya san wannan ya taba siyan taki naira 10,000 a bana ko duk wanda yake noma ya sai taki 6,000 kai ya sai taki 5,500 kuma ga takin nan available ba sai ka bulaji ba za ka samu takin ba wani wahala saboda an sauka kashi special intervention ne aka rikawa harkar noma ma'ana aka rika ɗibo kuɗi kai tsaye daga CBN babban da kuɗin da aka sawa noma na budget special intervention ne daga CBN aka rika ɗauko kuɗin aka rika sanyawa hidimin noma kai tsaye wato wannan ya sanya aka sami wato a harka ta noma ta bunƙasa aka samu kamfanonin shinkafa a yau a ƙasar nan suna da yawa kuma tun na Najeriya ne officially ba wata shinkafan da ake shigowa da ita sai dai ta hanyar ƙaruliya amma ba a shigowa da shinkafa a ƙasar nan duk shinkafan da kake ci officially in ba ta ƙaruliyar hanya aka shigo da ita ba to wannan ƙasar ne saboda akwai three star rice sunan kamfanin shinkafa ne akwai duniya rice sunan kamfanin shinkafa ne akwai lake rice sunan kamfanin shinkafa ne akwai rico rice sunan kamfanin shinkafa ne duk waɗannan kamfanonin shinkafa ne aka rufe border saboda a samu direct labor da indirect labor direct labor waɗanda za a ɗibe su je su yi aiki ɗin kan tsaye indirect labor kuma su ne waɗanda kamar mai sai da abinci da sauran waɗanda ba ɗauke su aiki ba amma an buɗe kamfani za su ci gajiya harkar da ya shafi security kuma abin da ya shafi security na ƙasa mun sani muna dudubawa muna karantawa muna gani a an taɓa ya tukuri ta tsinci kai local gamman 17 gabaki ɗaya 'yan boko haram sun kama a yau ba local gamman ƙwara ɗaya da ke hannun 'yan boko haram ba local gamman ƙwara ɗaya a hannun 'yan boko haram amma an taɓa lokacin da local gamman 17 na hannun 'yan boko haram ne sirrin na daga cikin abin da zaɓenmu na 2015 ya haifar don kan mu ɗauka mun wahalar banza don a nan wurin aka tara ku aka irin wannan zaman a wancan lokaci in ba ku manta ba aka zabura cewa a fita yi zaben nan da aka ji aka zaben nan an ci gajiyar sa kadan daga cikin abin da aka yi wa hidimar tsaro mu ɗan arewa sai dai mu gode wa Allah musamman ko musulmai amma barkaci minister of defense na kasa gabaki daya Mansur dan Ali dan ina ne dan zamfare ne mutumin zamfare ne shine minister of defense chief of army staff gabaki daya wato shugaban sojojin kasa mutum mai dukuri ne general tukur burkai sannan chief of air staff iya bas marshal wane sunan shi iya ba sadiq baba abubakar mutumin bauchi ne shine shugaban sojojin sama gabaki daya sannan DSS gabaki daya general chief wato wa shugaban jami'an tsaro na fararen kaya Alhaji Yusuf Bichi mutumin Kano ne ina faɗa muku shugabannin ne na yanzu waɗanda su ne shugabannin tsaro din na yanzu sanan inspector general of police shugaban da ake cewa IG shugaban yan sanda na ƙasa sunan shi Muhammadu Abubakar Adamu mutumin Nasarawa ne sannan National Security Advisor sunan shi Babagana Mungunu mutumin da zubur ne dan kudu da suka lura da wannan kullu sukar wannan tsarin suke yi wallahi sun ce an kwashe komi an turo arewa ba wani abu na tsaro gaba ɗaya da aka fashe a duka da aka fashe a kudu duk suna arewa ne in dai ba so ake yi wannan mutum da kanshi yanzu ije malin malin din da tsuban shi da komi ya shiga dajin ba so me zai yi da wuce wannan saboda Allah magana ce ta gaskiya ake yi duk waɗannan ƴan arewa ne a ƙarshe jama'an musulmi a ƙarshe in mun fita mun zaben nan babu shakka akwai gajiya daban-daban da zamu ci na daga cikin gajiyar nan take ta zalunci malamai da yawa sun maganganu babu lokaci akwai a Sheikh Suleiman Gwaid a cikin littafin shi al-intikabatu wad-dimokratiya shafi na 26 yana faɗin shi ma alfanun zaɓe yace domin su waɗanda ake zaɓa sun san in sun yi makuri sun ci dukiyar mutane to ba za a ƙara zaɓensu ba shine yake kawo ma wani hadisi na Imam Muslim yake cewa ai abinda ya sa ga cewa European countries ƙasashen turawa suka fi wato abinda ya shafi tsare dukiyar jama'a da amanarsu saboda wato dimoku wato harkar zaɓe ta kafa cikinsu yana nuna irin alfanin ɗan ƙasa su fita su zaɓe ya kawo wani hadisi na Amr ibn al-As hadisin Amr ibn al-As da shi da al-mustawrak annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ƙarshen duniya waɗanda za su fi yawa a duniya su ne turawa sai yace to shi kuma Amr ibn al-As yace tun da kaji annabi ya faɗa haka to sun rike abu huɗu ne ɗayan cikin abun nan guda huɗu ba lokacin da zan faɗa muku su duka ba ta zalunta mabiyansu ba ta zalunta su ba cin ba corruption ba satan dukiyar ƙasa duk wani abu na almundana ba a yi jama'an musulmi bayan duk waɗannan bayanai mu tashi mu yi addu'a kar mu dogara da kawunanmu kar mu dogara da wayanmu kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum fa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum fa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun da haka mu tashi mu yi addu'a mu tsaya mu yi addu'a mu yi itikani wajen addu'a kan mu yi maguri wajen addu'a mu natsu kar mu kada yin addu'a a gurguje mu yi addu'a a natsi al-imam al-ahmadi yanzu wani mutum yana addu'a yana jin abin a gurguje yana ya zul jalali wal ikram ya zul jalali wal ikram ya makon ya zal jalali wal ikram munada mu ba shi yana ya zul jalali wal ikram shi ya tambaye shi yace musu me sunan ka kake da kake addu'an nan shi yace sunana laysu yace yunadi rabbahu bil lahni laysun lidhalika in da'afu fala yujibu mu tsaya mu yi addu'a sosai mu roki Allah ya zaba mana a shugaba na garkayya bamu da zabo mu zamu iya namu duk wanda muka ga cewa ya fi amana ya fi gaskiya mu karkata a can amma kuma mu yi addu'a mu ce Allah ya zaba mana kar ya bamu da zabo mu jama'an musulmi mu san kimar malamai kuma a san darajar su mu kuma san kimar addinin mu kuma mu san me za mu fadi game da shi akwai wani bawan Allah wanda ya kira gemu da suma da taura ya walakanta gemu ya walakanta dingile wandan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yace kar a taka wando yace in ma zaka taka roro ne wato yana kamanta wandan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a dige yace in zaka taka roro ne in an shigo gonansa wace haka ce gonansa dakiki jahili waje da siyasa gonansa siyasa wai gonansa to me ka fari game da siyasa har kake cin mutuncin malaman mu wallahi jama'a mu matasa ire-iren mu muna nan a kasan nan mun kuma 2000 duk wanda ya tasa zagan mana malamai ko ya aibanta mu su wallahi muna da hanyoyi kala-kala da zan bi mu kace-kace da shi jahili dakiki bai iya karatun Fatiha ba dakiki a karatun gogo dakiki a karatun addini kuma abin ta kai ya fito daga Kano amma ya rika sukan malamai dan kadai malamai sun fito sun fadi matsayar su in banda jahilci constitutionally waye hana ɗaiɗaikun ƴan ƙasa waye hana kungiyoyi su ce ga matsayar su duk duniya in baicin wannan mutum baki dagumi ne jahili ba in baicin haka ba duk duniya ba wata kungiya ta addini da ba ta da ruwa da tsaki mai ƙarfi akan siyasa ƙasar ta babu babu yanzu ɗan ikhwan ai kungiya ce a ƙasar Masar su a suka tsaye da mursi ba ɗan ikhwan suka tsaye da shi ba kuma ya ci zaɓe to in ban da dakikanci da jahilci na wannan fajida kuma mutumin ba ka fito ka ce wa sun gemu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace au kul liya yace ma tsara tuma in zaka ita taura ne a jefan wannan izjiri ne da ayoyin Allah izjiri ne ka hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma duk wanda ya haka ya cancanci a fito ai masa terere ai masa raddi tare da shi ma ya kira jama'a aka yada a media yayi wa malamanmu irin wannan cin mutunci to bai zaci a kyale shi ba wallahi billahi jahili ne wallahi billahi dakiki ne wallahi billahi bai cancanci shugabanci ba ko kansa in banta hadisin ma'aikin Allah da yake cewa kibalan sa'a sanawatul khadda'a yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadhibu fiha as-sadiq wa yattakhidhu an-nasu ruwaybada qila umar ruwaybada ya rasul Allah قال السفية يتكلم في أمر العام منا دا شوزة تتن شوى السفية النبي يتكلم في جردة تاتن القيامة أقول شيء كروما فيه وجرع أولا من شيء كرم ذاك ذوك تم واوا يمتاني أولا لوك تسوى كيسن يفسس شوك فالشي جماعة سبوا يتخذ الناس الرويبضة إلى ومن الرويبضة يا رسول الله قال السفية يتكلم في أمر العام واوا يدكي إجاهلي sune za su rika magana a madadin mutane gaba daya muna kiranta da babban murya kai gaggawar fitowa a gidajen talbijin kai gaggawar fitowa a gidajen rediyo ka janye wannan magana da kai ga sunnar ma'aikin Allah ga malaman addini in ba haka ba al-imam ibnu asakir a cikin littafin tabyun kadhib al-muftari yace anna lahmal ulama'i masmuma wa 'adatul lahi fi haqqi muntaqishi ma'luma namo malamai gubaki al'adar Allah dabi'arsa wajen tun mutumin da ke keta tun albatun mutuncin malamai wallahi sananne ya ce Allah zai kace kace da shi Allah ta'ala zai yaga tun wani mutum da ke keta alfarman malamai malanta ba ƙarya ne ba malanta ba wata ne ba Sa'd bin Abi Waqqas an taba samun irin wannan irin mutumin nan mare kunyar nan na Kano irin wannan dakiki jahili na Kano bai san komai ba sai Allah bai iya komansa ba shine irinsa an taba samun shi yawa Sa'd bin Abi Waqqas rashin kunya Sa'd bin Abi Waqqas ya masa addu'a yace Allah ka makantar da ganinsa ka yi wai talaucin sa ka sa ya zanto tsohon banza wallahi su addu'o'in nan sai da suka bi shi dan haka mutumin nan ya janye daga wannan magana kuma al'umma muna kira a daina takaita irin waɗannan dakikan wawayen ba wanda ya hana a constitution ba wanda ya hana a littafin Allah ko hadisin ma'aikin Allah wata kungiya ta addini ta fito ta faɗi matsayinta wannan ma shine asali ai ayin shiru ma khilafin asali ne asali din shine kungiya ta fito ta faɗi matsayinta in kungiyar manoma ta ce ga inda za ta yi kungiyar yan kasuwa sun ce ga inda za ta yi ashe ya fi kungiyar malaman addini wanda suke gani da hasken ilimin duniya da lahira su fito su faɗi matsayin su wannan shine yafi sauki shine ma asali inda mutumin nan yana bincike siyasa inda an san da in bai cinta kana irin suke yi ba shi dan siyasa kiran jama'a yake yi duk wanda haka jama'a sun karkata gare shi akwai dalili kamata ai ka kalli me ya sanya ne jama'an nan suka nufuwa ne ni ba su fifa in kudi ne ina da shi yana da shi bal ma wala Allah na fi shi dan me yasa ake san shi ba a sona sai ka kalli waɗannan ba sun sai ka zo kai ma ka rika implementing abin da yake yi in kai haka yau da gobe wata ran in ba a yi da kai ba gobe sai a yi da kai amma in abu ya hada da jahilci da dakikanci da wawanci da kina irin ta zuciya tana ɗiban mutum da fisga irin ta mulki mulkin da aka hau ba bisa tantanta ba sai ka lokacin mutum yana so tubroso irin na mahaukata irin na mahaukata domin abinda mutumin nan yayi hauka ne ko bai tantanta a ce ɗan ƙasar nan su saurara masa ba muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya tsarkake ƙasar nan daga ire-irensu kuma mu dawo daga rakiyarsu domin at-tuyuru ala ashkali haqqa barakallahu li lakum fil qur'anil karim wa naffa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ajwa wa dhikr al-hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين